Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin, assalamu alaikum, da fatan kuna nan lafiya. Yau rububa shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma 41. A yayin kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. A sauran wasu gidajen kuma kuna iya jin mu ta radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta shafin mu na Facebook a VOA Hausa. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sada Sodangi,
tare da Maryam Bashir Bugaji.
To kasancewar din ranar Alhamis, muna magana ne game da harkar lafiya. Haka ma yau a 31 ga watan Agustar shekarar 2017 zamu ci gaba da magana ne da muka faro a makon da ya gabata na wani bincike na tsatsan kwayar halitta, wato stem cell a turanci, zuwa sararin samaniya na wani bahaushen likita da aka yi.
Kaga de ni anan aka haife ni a Kano, a cikin gari na tashi na je Science Secondary School. Gaba ɗayan da wato wanda suke science nake cewa kada wato zuciyarsu ta mutu. Tsalar gari ce da kuma yanayin yanda abubuwan mu suke tafiya anan. Gwamnati kuwa abinda na ga musu mai martaba yana nan da wakilin gwamna a jiya. Ni dai ga da ɗan nan ne na taka rawa a America, an samu nasara. Me isa ba zan iya yi anan ba.
Sai kuma babban taron da kungiyar likitoci da suka kware a fannin jini suka shirya a karon farko a Kano.
Taro ne da hada manyan kwararru da suka shafi cikin jini daga duniya, ne daga kasar America da kuma Germany da Turkey.
Za mu ji daga wannan kwararren masanin kiwon lafiya, Professor Abba Zubair daga Asibitin Mayo Clinic, Jihar Florida a nan Amurka, sannan kuma Dr. Ibrahim Musa daga Asibitin Malam Aminu Kano.
To amma kafin nan sai mun karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter.
Sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. Ku ji bayanai akan wannan binciken tsatsan kwayar halitta zuwa sararin samaniya. A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya zamu inganta bincike-binciken da suka shafi harkokin lafiya a kasashen mu. Ga yadda kuka amsa. Sakon farko daga Husaina Abba Dambam yace yau da gobe gwamnati ita ya kamata ta yi ruwa da tsaki wajen tallafawa masana kimiyya da fasaha ta yadda za su samu cikakken kwarin gwiwar gudanar da binciken su inda ya kamata har akai ga cimma nasara.
Sai kuma Garba na Halikamba Kebi yace dole sai gwamnati ta bada kyakkyawar kulawa sosai, hakan zai zabar da al'umma suma su kula sosai wajen sanin kiwon lafiyar su.
Sai kuma Rulwana Ibrahim London Uba yace abu na farko shine gwamnatocin mu su inganta wuraren ma'aikatan kiwon lafiya, sai mu kuma talakawa mu dinga tallafa musu ta hanyar sa ido akan wuraren da suke aiki.
Alhaji Babawa Funtuwa yace Allah ya albarkaci kasashen mu na Afirka da mutane masu ilimi da basira. To amma gwamnatocin mu da jami'o'in mu ba su mai da hankali wajen zakullo irin waɗannan mutanen masu basira domin a tallafa musu da kayan aiki na zamani domin a faɗaɗa binciken su.
Sai Shehu Sabo Gashiwa yace gaskiya kam an bar mu a baya ta kowane fanni. Yana da kyau mu tashi tsaye wajen farfado da ilimin kimiyyar kula da lafiya.
Sai Ibn Abdullah Bajude yace assalamu alaikum, filin yau da gobe. Matakar ana son a inganta bincike-binciken bangaren lafiya, to sai gwamnatoci su ƙara zuba kuɗi don sanya kayayyakin binciken lafiya na zamani.
Haruna Hamisu dan Malama Daura yace salamu yau da gobe. Hakika kowane irin bincike yana buƙatar nagartattu kuma ingantattun kayan aiki irin na zamani. Saboda a gani na ya kamata gwamnatoci tare da hukumar kare lafiya ta duniya su ƙara bada himma wajen ƙara bunƙasa harkar a duniya. Ku tashi lafiya, Safina Maryam da Usman.
To sai kuma Mudassir Yusuf Ibrahim yace salamu yau da gobe. Ta hanyar baiwa ilimi muhimmancin da ya dace da shi.
Sai Muhammad Sule garin Rijiya ya ce, hakika muna da ƙwararru a fannin bincike-binciken harkokin kiwon lafiya ƙasashenmu, amma akwai matsaloli guda biyu da suke takawa ire-iren waɗannan ayyuka birki a ƙasashen namu. Na farko, masana harkokin kiwon lafiya ƙasashenmu kusan kashi 48 cikin 100 suna yin karatu ne domin samun kuɗin da za su biya wa kawunan su buƙata, ba tare da yin la'akari da yadda harkar kiwon lafiya za ta ci gaba a ƙasashensu ba. Na biyu, gwamnatocin ƙasashenmu ba su ba da isassun kuɗaɗe domin gudanar da bincike kamar yadda wasu ƙasashen da suka ci gaba suke yi.
Sai kuma idan muka koma shafinmu na Twitter @abubuwankankara, yace ta hanyar jajircewa da zurfafa bincike da lalubo duk wasu hanyoyi da za su inganta lafiyarmu.
To, mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To yanzu kuma bari mu ji ta ci gaban tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori a Kano yayi da shi wannan masanin da ke jagorantar wannan binciken na tsatsan kwayar halitta, wato Farfesa Abba Zubair na asibitin Mayo Clinic da ke nan Amurka a jihar Florida.
Farfesa, za mu so yaya kai wannan aiki?
Kowane babban matsala za ka nemi mataimaka, ku haɗa kai da ƴan uwanka, sauran likitoci da kuma ma wanda ba likitoci ba, kowa da rawar da zai taka. To ni dai kamar a turance conductor ne.
Kowa ka ware masa irin gudunmawar da zai bayar ko rawar da zai taka?
Kware da gaske. To babban matsala wannan nazarin yana da tsada, akan sami kamar donors ko government
masu ba da tallafi.
To a America alhamdulillah akwai mutane da yawa, zaka ga daga masu kuɗi har zuwa kuma su gwamnatin suna kokarin yi sosai wajen taimaka don a yi bincike a samu sababbin hanyoyi da za a kirkiro sabon magani.
Kana aka gwamnati su ɗauka ko kuma ɗaiɗaikun mutane ko kamfanoni?
Duka, muna da na gwamnati, muna da na kamfanoni, don abin da yawa da kuma tsada miliyoyi, to dole sai an bi hanyoyi da yawa.
Yanzu ka kwashe shekara nawa kana wannan aiki kafin ka kai wannan gabar da aka cimma nasara na gano cewa kwayoyin halittar bangare kaza za ta yin aiki a bangare kaza? Misali,
mun fi shekara 10 muna wannan aikin.
Wani hoton bidiyo ko majiji da aka nuna jiya sanda kana gabatar da makala, naga kamar har ko kun hau jirgin sama ne?
Eh, to muna akwai wani sabon wani wato jirgin sama ne wanda aka tsara shi for aikin da muke yi, wanda zai je can kokoliyar sama, yana sama ya kasa ya sama a can sama din ma,
wato kamar linkaya ce dai a ruwa, yayi sama ya haka yana hawa ya sauka,
yana trying to create microgravity. Ka san in kai tunani mai isa an ka dauki dutse ka jefa shi sama zai dawo kasa, to abin da yake jawo shi da kasa sunan shi gravity. To kuma shi wannan abin gravity din yana taba duk wani abubuwan aiki na jikin mutum, kamar yanda yake da aiki akan dutse, in ka jefa shi ya ƙasa ko kai kanka in kai tsalle ba za ka tashi kamar tsuntsuwa ba, za ka da ƙasa. Shi ne wannan jirgin da muke hawa can mu je kamar kafa 50,000 a sama, sai ya dinga linkaya wannan wato dabarin da yake, shi yake kawo wannan gravity din ya zama babu ita. To a nan muke nazarin yaya shi wannan gravity din yake shafar su wannan kwayoyin halitta.
Ma'ana yanayin aikin su yakan canja ne saboda wannan hawa da saukar da jirgi yake a sararin sama ne, ko kuna so ku gano ko zai canja?
Yawwa, muna son mu gano ko zai canja, ko shi wannan gravity din da na gama abinda yake
tasiri a wurin ayyukan su.
Yawwa, to wannan duka yana cikin shirye-shiryen da muke kafin a je can International Space Station, inda wata wannan ce kamar cibiya ce ta nazari da take can kokoluwar sama, kamar mil 250 haka a sama. To ita tana can, tana ta zagaye duniya. To kuma to shine muka aika su wannan kwayoyin halitta din a can. Yanzu bayan mun yi wannan na farko wanda muka shiga jirgin sama, muka je kamar kafa 50,000 da muka gama, sai kuma muka aika da kayan aikin namu zuwa shi cibiyar International Space Station wanda ita kuma mil 250 ko kuma kafa 250 a sama shi jirgi kamar jirgin sama yakan tashi tsakanin kafa 10,000 zuwa 40,000 haka to amma wannan can sama ne da
Professor da zaka yi magana kudi kamar wannan binciken naka yi zuwa wannan gabar akwai kiyasin abin da kuka kashe ko suka kashe muku
kwarai da gaske akwai kamar da yanayin shi kansa ka a dauki kayan aikin naka akai can cibiyar ta sama can kokolwar sama akan kashe har ma zuwa kamar miliyan 6 amma kuma akwai nazarin da muke a ci a lab din mu zaka ji wani bangaren mu kashe kamar 200,000 na dala wani kuma 500,000 so a gaskiya da tsada wato shi wannan nazarin amma kuma dama da abin da yake da muhimmanci da yake da wato sarkakiya sosai yana da wahala
yanzu tunda kai wannan binciken za a yi amfani da shi a kowane bangare na duniya ko kuma a ya takaita ne ga wasu sassa
duk abubuwan da kamar yanzu ka ga duk wayansu magunguna na kasar waje da aka yi wannan kamar ko na kansa da wannan a can suka kirkiro shi amma ga shi mu ma a Najeriya ana amfani da shi muna fata abin da muke kokarin nazari akai amma ka gano zai sha amfani kowa a duniya
a iya wannan gabar yaya za a iya tabbaka wannan aiki da kai a America a nan Najeriya misali
to abin da ya kawo ni kenan muna son mu bude cibiyar ita kwayoyin halitta a nan Kano ba lalle wai kawai a yi dinga nazari ba tabi da ana amfani da kwayoyin halitta din wajen maganin cutar daji ta jini to muna son a fara da wannan ana amfani da wannan kwayoyin halitta wajen warkar da ciwon sikila wanda babban ciwo ne a nan muna son Aminu Kano Teaching Hospital ya zama cibiya ta ita wannan kwayoyin halitta din kuma ina matuƙar farin ciki ganin yanda daga gwamna da mai martaba sarkin Kano da vice chancellor na Bayero University yanda suka karbe mu kuma suka nuna sha'awa su cewa za su bada taimako za su kuma tsaya su ga cewa lalle wannan abin da faru a nan Kano
za a dau kaman wannan lokaci kafin ta tabbata a fara aiki
to wannan da yake ba bincike za mu yi ba wannan za mu dauki abin da kamar yanda kace abin da duk muka gano ko kuma abin da daman can ana yi ba wanda mu ma bangaren aiki na bane za mu iya amfani da shi a nan to so already mun riga mun an shirya abin akwai kasashe ma da yawa da suke irin wannan cibiyar to ina ganin ba zai dau wannan lokaci kafin a ce an tayar da ita cibiyar a nan Kano ba indai da akwai niyya da wato da kuma su magabata suna da niyyar su tabbatar cewa abin ya faru ina gani nan da shekara 2 za a iya samun wannan cibiyar
bayan wannan da aka yi professor me wanne irin aikace-aikace aka yi masu nasaba da irin wannan tunda an dade a wurin nan kuma aikin da ake yi kenan kullum
to kamar yanda na ce mun dade muna wannan aikin kuma akwai bangaren aikin wanda yake daman can ba wai mu muka kirkiro shi ba ana yi to mun sha muna a yanzu muna yi wa mutane magani akwai ma wanda suke daga nan Najeriya suke za su je can asibitinmu wato a yau da gobe kullum muna sa wannan kwayoyin halitta din daga masu wannan ciwon sikila din zuwa wanda suke da kansa ta jini to wannan ana nasara ana wato muna yin maganin wannan ba wani matsala sannan kuma akwai muna amfani da wannan kwayoyin halitta wajen wanda aka yi musu dashen huhu in aka samu matsala so har ma mun yi wa wajen mutum tara kenan yanzu magani da wannan kwayoyin halittar bayan an dasa musu huhu kuma an samu matsalarsu to akwai kuma wanda irin masu diabetes wanda wato sukan samu ulcer shi ma kwayoyin halittar sukan taimaka
muna ce masa gemban ciki
yawa to gemban ciki da akwai gemban waje so ulcer din ba na ciki ba akwai wanda masu diabetes sukan sami ko dan bigiya suka yi zama wannan
shi ne ake cewa mutum yana da diabetes yayin rauni baya
warke na'am muna amfani da shi ma kwayoyin halittar mu mai kokarin ya warkar da wannan kuma ana samun nasara
ina professor ke aiki yanzu
eh to a yanzu ina aiki a Mayo Clinic which a Florida in the America a Mayo Clinic akwai suna da cibiya guda uku akwai daya a Minnesota Rochester akwai daya a Arizona daya a Florida so ni ina ta Florida
duka dai shi wannan cibiyar ko kuma asibitin aikin binciken kuke ko kuma an hada ne bincike da kuma ba da magunguna ga marasa lafiya
iya bincike ne da magunguna da marasa lafiya kamar yadda nace dama ni aiki na bangaren jini ne to wannan sauran bincike da muke da nazari wannan da muna hada ne da kuma yau da gobe aikin mu na harkar cututtukan jini
wancan cike kun yi wata shekara goma kuna yin sa yanzu wannan kuka sa a gaba shine na maganar sinadaran nan ya suke fitowa kuma ya za a iya tsame su ko a zuke su a killace su a maida su magani a dinga ba marasa lafiya zuwa wannan lokaci kuka yi hasashen cewa daga wannan lokacin zuwa wancan lokaci kaza muna sa ran za mu iya wato cimma wannan buri
to shi da yanda nazari yake kana yi tafiya ne kana karawa akan abin da ka wannan wani lokacin za ka dauka abu zai wahala sai ga nan da nan ka samu wani kuma abin za ka ce ai za ka kare nan gaba amma sai ga saboda kamar wani lokacin kamar lalube kake a duhu kana ko kana dan ganin Allah mu ka ce eh kaza ne to muna ganin ba za mu da daukan shekara goma ba kafin a ce mun kai ga gacin yanda za mu yi wannan maganin but za a iya dauka kamar yadda ni nazarin da nake wa'ansu sun fara kafin ni kuma mu yanda nazari yake tafiya shine in ka gano wani abu dan bangare sai ka rubuta takarda ka sa a buga so sauran yan uwa dan sauran likitoci masu nazari za su karanta to haka kowa yana sharing knowledge din abinda ilimin da aka gano to shi isa zaka ga yanzu nazarin yana hankali ana ci gaba saboda kowa ya hada hannu an rike za ga abu yana tafiya da sauri
a ƙarshe wannan sako professor yake da shi na farko ga hukumomi na biyu kuma ga ɗan uwa mukan aiki da kuma sauran jama'a
kaga dai ni anan aka haife ni a Kano a cikin gari na tashi na je Gwale na je Science Secondary School yara matasa da likitoci wanda
muna da science guda biyu dawakin tofa ko dawakin kudu
ni dakin kudu ne gaba ɗayan da wato wanda suke science nake cewa da kuma likitoci yanzu da suke nazari cewa kada wato zuciyarsu ta mutu saboda ko matsaloli ko kuma harkokin yau da gobe su ce ai ba ni da kaza ko kaza ba su da wata matsala ta su kansu matsalar gari ce da kuma yanayin yanda nan wato abubuwan mu suke tafiya a nan to kada zuciyarsu ta mutu su ce ko su ne ba za su iya ba ko zuciyarsu ta karya gwamnati kuwa abinda na gaya musu mai martaba yana nan da wakilin gwamna a jiya cewa ni dai ga da dan kasa dan nan ne naje ne na taka rawa a America an samu nasara me isa ban zan iya yi a nan ba that means wato matsalar su shugabanni hakkinsu ne su sa wato himma su gyara yanda al'amura suke tafiya a nan kasar in suka gyara suka tsaya su aka yi muna da wato wanda suke da hatsaka da kwalwar da za su yi abubuwan da na mamaki wanda zai kawo sababbin maguna kamar yadda muke tunda ni dai ga nan ne na je can nayi to me bambancin can da nan shine su can suna da wato system suna da wayar da yanda tsari yanda aiki zai tafi saboda in wannan tsarin za a iya maimaita shi anan
bakanshi
yawa to zaka ga kowa anan ma zai iya abubuwan da muke yi to shine wannan su ɗan nan sauraron likitoci ne kada zuciyarsu ta mutu su ce ko su karaya su ce ba su iya wannan ba su kuma daga gwamnati zuwa shugabannin mu cewa su yi kokari a kawo tsari wanda zai taimaka wa su yaran mu su yi aiki sosai
da an kashu ka ke girbewa
ran biyan bukata ai gan wasarwa to
domin ƙarin haske kan wannan babban taro da ƙungiyar likitoci da suka ƙware a kimiyyar jini suka shirya a karon farko a Kano wanda har shi Dr. Abba Zubair ya samu halarta. Maryam ta tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron Dr. Ibrahim Musa ƙwararre a cututtukan da suka shafi jini.
A makon da ya gabata an gabatar da wani babban taro akan harkokin da suka shafi jini a nan garin Kano. Me zaka faɗi mana game da wannan taron?
Shirye taron da muka yi a Kano taron da aka yi shi a ƙarƙashin ƙungiyar Nigerian Society of Hematology and Blood Transfusion kuma shekarun 43 da aka yi irin wannan taron tun da kafa ƙungiyar a 1972 kuma karo na farko kenan da aka taɓa yin taron a garin Kano kuma shi karo na biyu da aka yi irin sa a arewacin Najeriya gabaki ɗaya. Taro ne da ya haɗa manya-manyan ƙwararru da suka shafi cututtukan jini daga duniya ne daga kasar America da kuma Germany da Turkey wanda suka ba da bakala a kan abubuwan da suka shafi cututtuka kamar su kansa ta jini da shan ɓargo da ciwon sikila da kuma abubuwan da suka shafi cututtuka da suka shafi kamar na zubar da jini kamar su hemophilia.
Kai a wani matsayi ka je wannan taron?
Ni na cikin kwamitin gudanarwa na taron a Kano. Akwai kwamiti da ita ƙungiyar ta ba wa alhakin gudanar da taron gaba ɗaya wani jami'a kashi zagayancin alfesa aisha kuma gurbe ita shugaba ce a ɓangaren jini a nan asibitin bayan amurka ne ni ne na chairing committee guda ɗaya da ya kula da yaɗa manufar wannan taro da kuma sadar da dukkanin sanarwa a kan abubuwan da aka yi a taron gaba ɗaya kuma na yi makala nuna guda ɗaya a gurin a scientific session da ake yi da ta shafi cututtukan jini da suka shafi masu cutar kutunta da sauransu.
Ko za ka ɗan faɗi mana kaɗan daga cikin abin da aka tattauna a wannan taron?
Babban farko dai abu da ya fi ɗaukar hankalin mutane shi ne bashi da shan ɓargo da ake magana a kai. Shi ne da shan ɓargo ana iya amfani da shi don yankan da cututtuka da yawa kamar ciwon sikila, ciwon kansa ta jini da sauransu. Kuma yana da a yanzu a wannan zamanin yana da wurare da dama ana amfani da shi abubuwa da dama har ciwon ido da kuma ciwon stroke kamar yadda shi farfe sa bayar da yanzu da wani a gani da shi gabatar da babbar kasida a kan abin yana amfani da bishiyar da shi yana da ɓargo wajen ma ciwon tsari da na stroke don an samar da mutane sun warke daga raunin cututtuka. So bayan shi wanda ya akwai Professor Michael Dubon daga Vanderbilt University da ya gabatar da kasida a kan wani bincike da ka yi a kan masu jala a nan Kano. Akwai wani magani da ake kira hydroxyurea da ake amfani da shi a kare mai ciwon sikila daga samun ciwon stroke. Ciwon baki da ya gabatar da wannan kasida a kan sakamakon me aka yi da wanda binciken yake yi da kuma abin da zai haifar nan gaba. Sannan kuma akwai waɗanda suka yi bayani kamar daga Turkey akwai chairman na council ɗin International Society of Hematology Professor Emin Kansu da ya yi bayani a kan kishin medicine wato an zo wani zamani da maganin da za a ba ka zuwa mutu da wanda za a ba wa wanda kuke tare da shi su za a iya duba ciwon ka yake daidai da yadda yake a baka maganin daidai da bincike ne na ya kawo wannan matsalar a gurin an tattauna ta kuma an samu fa'idodi da yawa da irin wannan. Akwai kuma mutane da yawa da suka zo suka gani kamar irin shi Professor Andrew from Germany da ya zo shi ya bayani a kan yaya za a yi a riƙa ba da jini ya zama tun da an illata da mutane ba tunda kowane abin an ba da shi har ya kawo illa. Ya za a kiyaye kada a sa mutane cututtuka a jini da sauransu. Da an yi waɗannan bayanannukan da yawa sannan kuma an yi kaciji ƙanana waɗanda mutane suka binciken su lokali a nan kamar Kano, Katsina, Badar, Enugu da sauransu kowa ya kawo kasidansu. Akwai kuma kasida ta rubuta hankali ta ma da aka gabatar a kan ciwon jini na hemophilia. A cikin su wasu suna zubar da jini da yawa to ya sa wasu su ba su zubarwa da yawa. Akwai abubuwa da suke iya canza na abubuwan waɗanda ake kira su modifiers. A Ahmed Bello ne bayani akai. Shi ne ya gaba da cin abubuwan da aka tattauna a wannan taron.
To, me zaka ce game da matsayin bincike irin bincike-binciken nan na harkokin lafiya musamman a Najeriya?
A Najeriya dai tana cikin kasashen da za a ce in aka kalle su ko wani fanni za a ce daga shi ne da su tasowa. To, ba za a kusanta karfin komai da ake yi a Najeriya da irin da kake su jera kamar su America, Germany, England da sauransu. Amma ana yi daidai gwargwado kuma shi kansa irin wannan taron abin da ya sa yi sabbin a samu haɗaka tsakanin wasu manyan yankoki da suke duniya da kuma nuna mutunci Najeriya don a yi wani abu wanda yake yi amfani da al'umma ga baki ɗaya. Kamar shi Farfesa Abba Dozo shi ne darakta na Transfusion and Transplant a Mayo Clinic. Ne clinic ne yana cikin asibitoci da suka fi kowane asibitoci girma a duniya. So ana tunanin cewa idan aka samu wani taimako kamar tsakanin jami'ar Bayero da asibitin kowa na Malam Aminu Kano ya kawo tallafinsa da ƙwarewarsa a haɗe a daɗa taimaka don binciken da ake yi ya taimaka wa al'umma kuma akwai yadda wasu kuma a taimaki al'umma gaba ɗaya. Shi dama haka fa'idodi wani wannan tarukan kenan. Za a samu abubuwa da yawa za su zo daga ciki. Kuma bayan wannan taron an samu dama tsakanin wanda yanzu daga Germany ya ba da dama ta horar da a tura mutum wurin su koro inda da kan wasu abubuwa ne da wasu biyar na abubuwan suna cin abubuwan da ake amfana da su. To, ko da ba mu je gurin da irin wani tarukan za a iya kaiwa wannan matakin ko da ba mu da abin da za mu iya yi kamar yadda su suke za mu samu haɗaka a irin waɗannan abubuwa.
To, a ganinka wani abu ne ake buƙata sosai don ganin an ƙara inganta wannan harkar bincike?
Abu na farko dai wani abu da ake sai da kuɗi, sai da kuɗi kuma sai da kwalite da horarwa. Saboda harkar bincike harkar ce da suke jan kuɗi da ya suna buƙatar mashins masu tsada, suna buƙatar ƙwarewa, suna buƙatar kuma mutane su iya yi. Kamar zalin misali, akwai gwaji da muke yi ne zalin misali da ya ce maka jini a wajen ne. A baka iya jinin da kake so, kamar yanzu jinin da kake so farin jini ne ko jan jini ko platelet kake bukata za a ce maka shi kadai daga cikin wanda zai baka a baka a mashin. Amma kowane kit na yin wannan gwaji zai iya ci maka 200. Idan ka ɗauka sai ka ga mutum na yanzu a ƙasa da ke biyan albashi mafi karanci 18,000. Idan ka ce mutum ya biya 250 mutum na ya ci yi. Sai yin wani nagon. Duk ci gaba yana zuwa ne daga ƙarfin tattalin arziki. Duk abin da ka so ka yi idan ba da ƙarfin tattalin arziki babu inshora ta lafiyar za ta sa mutum ba su ya biya wannan kuɗin ba. Wani tsada shi access to duk abubuwan da za mun tafi zama sun samu cewa za a ta wannan bangaren saboda mutane ba za su yi biya ba sai su kuma ba za su yi tsari mashin sun da saboda ba mutane za su iya biya. So idan aka samu wani sa kulawa da 'yan kasuwa da su ne aka zo da dokoki wanda suka ba mutane shaira ta lafiya da za su iya zuwa a cikin akwai yanzu ba tare da an caje su su ba a yi abin da ya kamata kuma aka samu dama aka ba mutane hurbar da ta kamata ina ganin za a samu fa'ida a wannan bangaren.
To, madalla. Dr. Ibrahim Musa kenan daga asibitin Malam Aminu Kano.
Wato, muna da zarata a ko'ina fa.
So, a ko'ina fa.
Allah sarki.
Usman, me ya ɗauki hankalinka game da tattaunawar da muka yi da shi Dr. Zubair?
Dr. Zubair abin da ya ɗau hankalina a takaice a tattaunawar da aka yi da shi shi ne ya yi magana cewa abin da ya sa suka je jigon zuwan su Kano su yi wannan abin saboda akai irin wannan santan na binciken jini saboda sikila ciwon sikila kenan yana ɗaya daga cikin amosanin jini kenan yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mutanenmu. So in aka kafa ta kinga akalla dai ci gaba ne na mutanenmu. Sai abu na biyu tallafi da cewa in har ya taka rawar gani a nan to me yasa a can ba zai iya taka rawar gani ba ko kuma makamantan irin su.
Sai gwamnati ta sa tafina
ni Hausa shi ta burge ni.
Allah dilla dilla
ni ka san kuma abin da ya dauka hankali na yanda yake ta daga Kano fa ya taso kuma ya taso Maraya fa kuma ga duk da haka ya da yake
makarantar gwamnati primary ne secondary nan ma sai kalubale ne na ilimi ne matakin gwamnati da makarantar secondary da primary.
To duk wannan yana nuna mutane yadda yake bai so matasa kada su yi kasa da gwiwa wajen irin me wa yanzu samu shiga jami'a wahala wa
ya ce ma ai kaskar su kalli kalubalen a matsayin cewa akan kansa yake shi tunanin cewa yana kan yana yin rayuwar yau da kullun
ne
saboda haka a sa himma shugabanni kenan.
Ga wani na tambayar mu wai shin yau da gobe ko ana yin yanka a wajen America kamar yadda ake yi a nan Najeriya?
pass.
Daga wani gari yake aje mana nama.
Ai yawa in karo mana da ayyukan yankakan yanka ba kama hannun yaro mako.
A Usman gurka ba zan je neman nama.
Oh to kama ji bane kai ma in kana da shiri kana iya hawo jirgi ka zo Allah ya kace.
Okay to karshen shirin yau da gobe kenan na yau yanzu a madadin
Usman Ahmadi
Safinatu Sodangi da ma wanda suka hada hannu aka hada shirin na yau Daniel Brown Ibrahim Jarmai da engineer Ma'aidin ni Maryam Bashir Bugaje daga nan Washington DC ke muku sallama da fata kuma za a yi bukukuwan sallah lafiya
assalamu alaikum Maryar Amurka yau ta tantance dai bincike ta tsaro zance ba ruwanta yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da